Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan ana wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Babu Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Juma'a 9 ga watan Satumba shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya.
To Mahmuda yau Juma'a Sarki Charles na uku na Burtaniya yake komawa London daga gidan sarauta na Balmoral a Scotland inda mahaifiyarsa Sarauniya Elizabeth ta rasu a jiya Alhamis. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na wuni cewa shi da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken a wata ziyarar bazata da suka kai a jiya Alhamis a birnin Kyiv sun tattauna batutuwa da dama da suka hada da ayyana Rasha a matsayin kasar 'yan ta'adda. Kana kungiyoyin kare haƙƙin bala'adama a kasar Zambia sun yi kira ga gwamnatin kasar da ta yi alƙawarin soke dokar ɓatanci da suka ce ana amfani da ita wurin rufe bakin masu sukar shugaban kasar hakan da yake cin lima.
Kanin labaran duniya kenan. To al'ummar kananan hukumomin da ke kudancin jihar Jigawan Najeriya na neman hukumomi su kai musu ɗauki bayan da ambaliyar ruwa ta karya wasu gadoji da suka gurgunta harkokin tattalin arziki a yankunan.
Gaskiya ba karamin istila'i bane, mu kanmu yan kasuwa mun shiga cikin ha'ula'in da mu taba shiga irin sa ba, domin a kashi 10 ɗaya ma ba ma dauka a gyara mana wannan hanyar Bauchi, Jos, Adamawa, Mubi, Barno, duk makwantan mu ne, dole wannan hanyar ce za su bi.
A Najeriya har ila yau za a ji cewa hukumomin kasar sun ce suna nazarin sabbin matakan da za su dauka domin samun nasarar miƙa tsohon mataimakin kwamishinan 'yan sanda Abba Kyari zuwa hukumar tsaro ta FBI a Amurka bayan da kotu ta kori karar da suka shigar.
Kamar yadda kuka sani, mu'amalar da ta danganci a dauki wani dan kasar Najeriya zuwa wata kasa, ko a dauki dan kasar Najeriya daga wata kasa zuwa Najeriya, mu'amala ce wadda ke da nasaba da tsari na doka da shari'a.
Muna kuma tafa da shirin duniyar Amurka da kuma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Juma'a Sarki Charles na uku na Burtaniya yake komawa London daga gidan sarauta na Balmoral a Scotland inda mahaifiyarsa Sarauniya Elizabeth ta rasu a jiya Alhamis. Charles mai shekaru 73 kuma sarki mafi tsufa da zai hau kargar mulki yana shirin gabatar da jawabi ta talabijin ga al'umman kasar a yau Juma'a ta jimami jawabinsa na farko a matsayin shugaban kasa. An kuma shirya a yau Juma'a sarkin zai yi ganawar farko da Prime Minister Liz Truss a fadar Buckingham. Elizabeth ta nada Truss a sabon mukaminta na Prime Minister a ranar Talata, kwanaki biyu kacal kafin rasuwar Sarauniyar da tafi dakewa akan kargar mulki. A yau Juma'a majalisar dokokin kasar na gudanar da wani zama na musamman don girmama Sarauniyar. Truss da sauran ministoci kuma suna shirin halartar taron na tunawa da Sarauniyar na ranar Juma'a a cocin St. Paul's Cathedral. Za a yi jana'izar Elizabeth a cikin kwanaki masu zuwa a Westminster Abbey na London, kuma za a ware wannan rana a matsayin ranar makoki ta ƙasa kuma ranar hutu. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na wuni cewa shi da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken a wata ziyarar bazata da suka kai a jiya Alhamis a birnin Kyiv sun tattauna batutuwa da dama da suka hada da ayyana Rasha a matsayin kasar 'yan ta'adda. Dole ne hakikanin shari'a ya dace da ainihin batu na zahiri a koda yaushe, kuma gaskiya ne cewa Rasha ta zama babban tushen ta'addanci a duniya, in ji Zelensky. Dole ne duniya ta samu alama da babu tantama cewa ba za a gafarta wa ta'addancin Rasha ba. Haka zalika a cikin jawabinsa na wuni, Zelensky ya ce fiye da murabba'in kilomita 1000 na yankunan mu an 'yantar da su tun daga ranar 1 ga watan Satumba. Shugaban ya ce ina godiya ga dukkan wanda ya bada gudunmuwa ga wannan nasara. Ina godiya ga sojoji da jami'an leƙen asiri da kuma masu ayyuka na musamman da suka cire tutar Ukraine a cikin 'yan kwanakin nan. Babban jami'in diplomasiyyar Amurka ya sake tabbatar da kudirin shugaba Joe Biden na tallafawa Ukraine muddin ya ɗauki alkawari. A halin da ake ce kuma Amurka ta faɗa a jiya Alhamis cewa tana shirin aika dala biliyan 2 da miliyan 200 na taimakon soja na dogon lokaci zuwa Ukraine da wasu kasashen Turai 18 da suke fuskantar barazanar hare-haren Rasha, da kuma wani dala miliyan 675 kai tsaye da gwamnatin Kyiv a wani sabon shiri na sayan kayan yaki da mamayar Moscow. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a ƙasar Zambia sun yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta yi alƙawarin soke dokar ɓatanci da suka ce ana amfani da ita don rufe bakin masu sukar shugaba Hakainde Hichilema. Wannan kiran da yana zuwa ne bayan da 'yan sandan Zambia suka cafke wani shugaba a jam'iyyar adawa a wannan wata a ƙarƙashin dokar zamanin mulkin mallaka yayin da ya ci zarafin shugaban ƙasar. Kungiyoyin kare haƙƙin jama'a sun ce a cikin shekara da ta gabata 'yan sanda sun kama wasu mutane 12 da laifin ɓata wa shugaban ƙasar suna, wanda za a iya yanke wa mutum hukuncin ɗaurin shekaru 3 a gidan yari. A jiya Talata, wata kotun Zambia ta tuhumi shugaban jam'iyyar adawa ta Patriot for Economic Progress Shin Tembo da kalaman nuna kiyayya, wanda ke ɗauke da hukuncin tarar dalar Amurka 6,000 da ɗaurin shekaru 2 a gidan yari idan aka same shi da aikata laifin. Zargin aikata laifin da ya biyo bayan kama Tembo ne a ranar 1 ga watan Satumba, bayan da ya kafe kalaman suka ta yanar gizo akan ƙarin farashin man fetur na shugaba Hakainde Hichilema na wata-wata, inda ya kwatanta munin lamarin da jinin haila. Yayin da aka rage yawan tuhumar, kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Zambia sun lura cewa kama shi shine na baya-bayan nan da aka yi a ƙarƙashin wata doka mai tsauri ta mulkin mallaka da ke haramta sukar shugaban ƙasa.
An jima kaɗan, za mu sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar, amma a halin yanzu bari mu duba ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Harkokin tattalin arziki da zamantakewa na ci gaba da gurguncewa a sassan ƙananan hukumomin da ke yankin kudancin jihar Jigawa arewa maso yammacin Najeriya. Sanadiyar karyewar gadojin da ke kan titunan yankin biyo bayan ambaliyar ruwa da aka fuskanta. Muhammad Ibrahim Kuri na ɗauke da ƙarin bayani daga Kano.
Mamakon ruwan sama da ake samu akai-akai a daminar bana ya zo da kalubale ga manoma da magidanta da ke rayuwa a birni da karkara, musamman a yankin arewacin Najeriya. Jihar Jigawa na ɗaya daga cikin jihohin na arewa da ke fuskantar wannan kalubale a yanzu, inda yanzu haka ambaliyar ke ci gaba da lalata amfanin gona da rusa gidaje a garuruwa da ƙauyuka, baya ga lalata tituna da karya gadoji. Fiye da mako guda aka kwashe ana cikin yanayin ba shiga ba fita a yankin kalmar hukumar birnin Kudu, biyo bayan karewar gadoji da ke kan hanyoyin da galibin matafiya daga jihohin Bauchi da Gombe da Adamawa da Taraba da wani bangare na jihar Borno ke shigowa cikin Kano da Jigawa.
Alhaƙiƙa wannan karewar gada da aka samu ta wannan kafin gana gaskiya ba karamin isla'i bane. Mu kanmu ƴan kasuwa mun shiga cikin ha'ula'in da mu taɓa shiga irin sa ba, domin a kashi 10 ɗaya ma ba ma ɗauka a gyara mana wannan hanyar Bauchi, Jos, Adamawa, Mubi, Borno, duk makwantanmu ne dole wannan hanyar ce za su yi gaba ɗaya, komai ya riga tsaya cak.
Gaskiya birnin Kudu ta tsinci kanta a cikin wani hali wanda sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin hauhawar farashi ya faru sakamakon karyewar wannan gadar. Sannan duk hanyoyin nan wanda zaka shigo daga dutse ka zo birnin Kudu a toshe ta jakariyar take, sannan akwai hanya wadda take da tawa zuwa birnin Kudu, zuwa Bauchi, zuwa state din da ta hada, wanda suka hada state wajen state uku wannan hanya, amma har yanzu babu wani abu da aka zo aka yi. To ni da ina kira ga gwamnatin tarayya, don Allah ta dubi wannan al'amari, ta taimaki birnin Kudu a yi wa wannan abu da gaggawa.
Wannan lamari dai ya kara jefa marasa lafiya da ƴan uwansu waɗanda ke samun kulawa a babban asibitin birnin Kudu da kuma cibiyar lafiya ta tarayya, inji Malam Ismail Mustafa.
Babu hanyar da za su shigo su kawo marasa lafiya, yadda tanka ta mai za ta shigo gari ta ba da ainihin fetur a saya, ita ma babu hanya. Kuma yawanci mutane ma'aikata sai dai su hau kwale-kwale su je su dutse, sannan babu provision na ainihin life jacket. Su waɗannan mutane masu aiki da kwale-kwale babu wani sensitization da aka yi musu kan cewa su dingi ɗaukar mutane.
Yanzu haka dai kimanin mutane 100 ne aka ba da rahoton rasa rayukansu galibi sanadiyar haɗuran kwale-kwale a sassan Jigawa. Sai dai mataimakin gwamnan jihar Malam Umar Namadi ya ce gwamnati na ɗaukar matakai.
Dukkan gadojin da suke na gwamnatin jiha ne, umarnin da mai girma gwamna ya bayar shine lalle-lalle a samu hanyar da za a yi a ga an gyara waɗannan abubuwan, mutane sun samu sauki. Misali yanzu kamar gadarmu guda ɗaya da ta fara samun matsala, wanda ke ta wajen baranda, bisa umarnin mai girma gona mun tura injiniyoyi sannan bayan ma idan ya zama dole sai an sake wannan gadar abin da muka yi kokari dole za a samu wata hanya ta daban wanda za a yi a kokari a hada mutanen don wannan gurin an aka gyara shi to mutanen birnin Kudu da aka rufe su da sauran mutanen gurin duka za su samu hanya
batun samar da injinan kwale-kwale na zamani da saka ido sosai akan yadda harkokin sufuri ke gudana a wuraren da gadojin suka kare na daga cikin al'amuran da hukumomin na jigawa ya kamata su bayar kulawar gaggawa la'akari da yadda rayuwar bil'adama take salwanta a gabar gadojin Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.
Ta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Ma'aikatar shari'ar Amurka ta buƙaci wata alƙaliyar tarayya a ranar Alhamis da ta dakatar da wasu sassa na umarninta na baya-bayan nan da ta ba da izinin naɗa wani mai bincike na musamman akan batun kayayyakin da aka kwace daga gidan tsohon shugaba Donald Trump a Florida da kuma haramtawa masu gabatar da ƙara duban bayanan sirrin yayin da ake gudanar da bincike mai zaman kansa. Ma'aikatar shari'a tana mai cewa binciken da FBI ke ci gaba da yi akan yadda Trump ke tafiyar da bayanan sirrin yana fuskantar cikas saboda hukuncin. Lauyoyin ma'aikatar shari'a sun sanar da alƙaliyar gundumar ta Amurka a Lincoln a wata rubutacciyar takarda cewa suna shirin ɗaukaka ƙara akan hukuncin nata matuƙar bata amince da wani ɓangare na buƙatar ma'aikatar shari'a zuwa ranar Alhamis mai zuwa. Idan ba tare da tsayawa da wannan buƙatar ba, gwamnati da jama'a za su fuskanci illar da ba za ta iya daidaituwa ba a cikin jawabin da suka rubuta. Idan aka amince da wani bangare na buƙatar ma'aikatar shari'ar, mai bincike na musamman ko wani mutum daga waje ba zai iya duban bayanan sirrin da FBI ta kwace ba, ciki har da abubuwa na sirri na Trump kansa da kuma bayanan da ke kare alfarman lauya da abokin ciniki, a cewar rubutun jami'an ma'aikatar shari'ar. A ƙarshe, sojojin Indiya da na China sun janye daga ɗaya daga cikin yankunan kan iyakan da ake takaddama a tsaunukan Himalayan, inda suka kwashe sama da shekaru biyu ana takun saƙa. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Indiya ta fitar da yammacin jiya Alhamis, sojojin sun fara barin yankin na Gogra Hot Springs a cikin tsanaki da kuma tsari, wanda ke samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankunan kan iyakan. Sanarwar na zama mataki ne na ci gaba wurin warware takaddamar soji da ta faru bayan wata arangama da aka yi a watan Yuni shekarar 2020 a Ladakh da ke yammacin Himalaya, inda aka kashe sojojin Indiya 20 da na China guda 4. Tuni dai kasashen guda biyu kowanensu ya jibge dakaru kusan 50,000 tare da ƙarin jiragen yaki da bindigogin artillery da tankokin yaki a kan iyakokin Himalaya da ake kira wurare masu tattare da matsaloli a kan iyakar mai tsawon kilomita 3,800 da ba ta da alama. A wurare da dama an ajiye sojojin a kusa da juna. Kwamandojin sojojin Indiya da na China shekara guda da ta gabata suka sanar da cewa a ƙarshe za su janye sojojinsu daga wannan yankin.
To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, sarakunan gargajiya a jamhuriyar Nijar sun kulla kawance da wata kungiyar wanzar da zaman lafiya da ake kira Fagod domin gudanar da ayyukan haɗa kan al'ummomin da ke da bambancin addini ko ayyuka ko kabila. Daga birnin Kwanni ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Aron da ya wakana a garin Tawa ya haɗa sarakunan gargajiya, mahukumta na Bariki da shugabannin kungiyar ta Fagod. Alhaji Kadiri Muhammad shine magatakardan kungiyar sarakunan gargajiya ta jamhuriyar Nijar. Kala akari da irin matsalolin tsaron da kasar ta yi tunkara a can baya ya sa mu gane cewa babu wani ci gaba da zaran babu zaman lafiya. To, akan haka dai haduwar waɗanda ke sulhun da al'umma a kowace matsala irin wannan lokacin kasancewa ne abu mai muhimmancin gaske.
Zaben jihar ta wana nasaba da irin yanda jihar ke fama da matsalolin tsaro a waɗansu yankunan ta da ma iyakokin ta da Najeriya, inda ake fuskantar ire-iren waɗannan matsalar da ta kai ma har wani bangaren al'ummar cewa da matasa suka dauki makamai suna garkuwa da ƴan uwansu. Shi ma wakilin kungiyar Tafagod Malam Salu Jeka yayi jawabi kamar haka a wurin soma wannan taron. Idan muka dibi irin matsayinku a cikin al'umma da yanda kuke kokarin kare al'adunmu da ma neman samun zaman lafiya mai daurewa a cikin al'umma, ba ne da wata shakka ga cewa zamanmu zai haifar tsani ido. Hasali ma ba ne da tambabar cewa kawancenmu zai yi nasarar kara daumar da zaman lafiya tsakanin al'ummomin wannan kasar da ke zaune a wurare guda. Daman Hausawa na cewa mai zurfin ido tun daga nesa yake so mu kuka. Kasar ta Jamhuriyar Niger na daukar irin waɗannan matakai ne domin rigakafin dukkan wata matsala da ke iya haifar da tashe-tashen hankula nan gaba. Mala Haruna Asakale shine mataimakin gwamnan jihar Tawa a wurin taron. Wannan kawancen dama taron ana iya cewa faduwa ce ta zo daidai da zama, sanadin cewa hukumomin wannan kasar ba su wasa da matsalolin tsaro musamman bazo Muhammadu shugaban wannan kasar, haka ma da sarakunan gargajiya da yake yiwa jinjina ta musamman saboda kokarin su na warware matsalolin da ke iya kawo cikas ga zaman lafiya, kuma da sunan mahukunta na kasa muna musu godiya ta musamman. Yan karin magana dai na cewa da zaran ka ga gemin dan uwanka ya kama da wuta, sai kai kokari ka shafawa na karuwa domin ko abin ya zo maka da sauki. Haruna Mammana Bako na birnin Kwadde, sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwadde a jamhuriyar Niger.
To idan muka sake komawa Najeriya, gwamnatin kasar ta ce ta dukufa wajen nazarin sabbin matakan da za ta dauka domin samun nasarar mika tsohon mataimakin kwamishinan yan sanda Abba Kyari da aka dakatar zuwa hukumar tsaro ta FBI a Amurka. Gwamnatin ta bayyana hakan ne bayan da aka wato bayan babbar kotun tarayya Abuja ta yi watsi da karar da ministan shari'a Abubakar Malami ya shigar yana neman izinin kotun. Daga Abuja ga rahoton da Umar Faruk Musa ya aika mana.
Ministan Shari'a Abubakar Malami tun farko shine ya gabatar da bukatar Najeriya na ta tura Abba Kyari zuwa kasar Amurka domin amsa tambayoyi bisa ga umurni ko bukatar da ta samu nasara a can kasar a watan April na shekarar da ta gabata, cewa ana neman Abba Kyari domin amsa tambayoyi da bada bayanai akan wata mu'amalar da yayi da shahararren dan da horon nan Hush Puppy wanda ya suna wurin damfara da yaudarar yan kasashen ketare a fannoni daban-daban na duniya. Na baya-bayan nan ma dala Amurka miliyan 101 ne da miliyan 200 aka yi neman Hush Puppy da su Abba Kyari su bada bahasi yadda suka hada baki aka tafka wannan damfara. To sai dai mai shari'a Ian Eko ya ce lallai ba za a bada wannan amincewar ba domin bisa ga ka'idojin dokokin na Najeriya idan dan kasa na fuskantar wata shari'a a gaban wata kotu to ba za a cire shi a mika shi zuwa wata kasa ba, kuma yana ganin cewa ya kamata ministan shari'a ya san da haka. To ka haka ne ta tuntubi ministan shari'a Abubakar Malami domin in ji tsokacin da zai yi dangane da wannan halin da aka shiga tsakanin mahukuntan Najeriya da shari'o'in kasar da kuma gwamnatin Amerika ko kuma FBI mai neman Abba Kyari ruwa a jallo.
Kamar yadda ka sani mu'amalar da sai dangane ta dauki wani dan kasar Najeriya zuwa wata kasa ko a dauki dan kasar Najeriya daga wata kasa zuwa Najeriya mu'amala ce wanda ke da nasaba da tsari na doka da shari'a. Wato ina son sanar da kai cewa babu wani mutum ko mahaliki da Najeriya ta taba karbowa daga wata kasa ko ta bayar a kaje da shi wata kasa ba tare da an waiwayi kotu ba. Idan kuma aka je kotu ga tsari na dokar Najeriya, shi wanda ke da awar za a kai waje yana da haƙƙi na bincewa ko amincewa da aka yi, wanda kuma za a shigo da shi a kai Najeriya ta nemi a zo da shi daga kasashen waje, shi ma ba a shigowa da shi Najeriya sai an nemi izini daga kotun kasar da yake zama. Shi ma kuma idan an gurwani da shi a gaban kotu yana da haƙƙi na gabatar da tashi hujjoji na amincewa ko ki amincewa, saboda haka ba bakon abu ba ne na waiwayar kotu akan neman izini sana kai mutum wata kasa ko saɓani haka. Al'amari ne wanda an saba shi, wannan dai ya zama abin cece kuce saboda kasancewa wannan mu'amala ce wanda ta danganci mutum wanda yayi kaurin suna ta huskar abin da ya danganci social media saboda haka ba bakon abu bane mun gabatar da kotu kamar da doka ta shartanta muna neman kotu ta bada izini ya gabatar da nashi hujjoji kotu ta yanke hukuncin cicin da case ake bin bahasi tana da shari'a da ake bin bahasi bata amince da shi bahasi ba ciki shari'a da ake yi a cikin gida saboda ka shari'a mamala ce ta bin asirin roka da kuma kalubale tsankarin ce zargin za a kai shi da kuma ainihin ta gwamnati zamu jibe shi ta wannan huska kamar da an kasa ba wannan ba bako a bane saba da shi kuma zamu jibe shi ta wannan sai muka yi kyau kida karshen shawo mamin ci wannan kuci ba sai akan tsari na ta kuma amince kuma cewa a saurari shi a shi da yau da ana gida kuma da saurari da alafu da halin kai abu mafi ala dalili da ya ko ta kawo na ya amincewa da a to sake ya sa zuwa America saboda yana fuskantar wani hukunci da ke da nasaba da aika talahi a Najeriya ba mu'amala bace ta cewa wai ana da wata shawa ta daban
Umar Faruk Musa mu Amurka a Abuja, Nigeria.
Kai zago go a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe ne da minti 20 ga shirin mu na gaba. Jama'a barkanku da saki saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta mai da martani kan wata sanarwa da Isra'ila ta fitar dangane da kisan ɗan jaridan nan ba Amurka ya asalin Falastino Sharin Abu Akle a watan Mayu. Inda ma'aikatar ta ce Amurka za ta girsasa Isra'ila da ta sake duba matakan da dakarunta ke bi idan suna bakin aiki a yammacin gabar kogin Jordan. Domin ganin an rage jefa ɗan jarida da fararen hula cikin haɗari. Yau batun da shirin na duniyar Amurka zai mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Tumadala. A watan Mayu da ya gabata ne ɗan jarida Sharin Abu Akle wacce ba Amurka ya ce ya rasalin Falastino. Ta rasa ranta a lokacin da take daukar rahoto kan wani samame da dakarun Isra'ila suka kai a yankin Jenin da ke yankin yammacin gabar kogin Jordan. Lamarin da ya janyo kakkausar suka daga sassan duniya. A ranar Litinin din da ta gabata, ma'aikatar tsaron Isra'ila ta fitar da wata sanarwa inda ta ce mai yiwa dakarunta ne suka harbe Abu Akle bisa kuskure a lokacin da suke musayar wuta da wasu Falastinawa da ke dauke da bindigogi. Sayar da jirgin sojin ta Isra'ila ta ce ba ta da niyyar tuhumar ko ɗaya daga cikin sojojin nata. Yalan Abu Akle sun yi watsi da wannan matsaya da Isra'ila ta bayyana. Suna masu cewa Shirin na sanye da rigar da harsashi baya iya ratsawa, wacce aka rubuta a jarida karara. Lina Abu Akle ɗar uwa ce ga marigayiyar. Yayin wata hira da muryar Amurka ta yi da ita ta Skype, ta yi wannan ƙarin haske.
And we also know that Shirin and her colleagues who were present there, they were all wearing the press vest and they all identified to the military.
Tace mun san cewa ita da abokan aikin ta da suke wurin a lokacin samaman duk suna sanye da kayan da ke nuna cewa su ɗan jarida ne kuma sun sanar da sojojin a lokacin da suka doshi wurin don daukar rahoto. Ba jima da yin hakan ba sai suka ji an fara harbin su. An kuma harbi Shirin ne tsakanin hular kwananta da rigar kariya da ta saka. Wato duk da kasan kanta kenan. Abin da kai shi ne a ce har zuwa yau babu wanda aka tuhuma. Babu kuma wani mataki da aka dauka. To manema labarai sun nemi ƙarin bayani daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Kan menene yasa Amurka bata kalubalanci Isra'ila kan kisan ƴan ƙasar ta ba? Ga abin da mataimakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Vedan Patel ya ce.
We continue to press Israel directly and closely at the senior most.
Yace ai muna ci gaba da tursasa Isra'ila a mataki na sama. Inda muka nemi da taiwa tsarin tagaran bawul kan wannan lamari dan a tabbatar ba a sake ganin aukuwar hakan ba. Sai dai wannan mataki da Amurka ta dauka bai yi wa ƴan uwan Shirin yadda suke so ba. Kamar yadda Lina Abu Akle ta ci gaba da cewa.
So for us there needs to be a US investigation.
Tace mu ana maganin kamata ya yi a ce akwai bincike da Amurka za ta yi wanda zai dora lakin kisan akan Isra'ila.
saboda kashe mata ƴan ƙasa da aka yi. Ai wannan aikin su ne. Alhaki ne da ya rataya a wuyan su. Kuma babu yadda za a yi a kawo sauyi idan babu gaskiya a ciki. To wasu masu fafutukar kare haƙƙin walwalar ƴan jarida sun kalubalanci ma'aikatar kogin wajen Amurka kan abin da suka kira jan ƙafa da take yi. William McCrane shine shugaban kungiyar ƴan jarida ta National Press Club a Amurka.
We are concerned that there is a growing gap.
Yace mun damu kan yadda muke ganin gidi a tsakanin kiraye-kiraye da ma'aikatar kogin wajen Amurka take nunawa kan walwalar ƴan jarida da kuma abin da take yi a aikace. Misali kan wannan lamari suna faɗan abubuwa masu daɗi amma kuma ba sa ɗaukar matakan da ke nuna cewa wannan kisa ba za ta tafi a banza ba. Babu shakka akwai haɗari ga 'yan jarida idan har ba a yi wani abu akan wannan lamari ba. Iyalan Abu Akle, ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da masu fafutukar ganin 'yan jarida na walwala na kira ga Amurka da kotun hukunta manyan laifuka ta ICC da sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa. Da su binciki kisan na Shirin Abu Akle a kuma hukunta duk wanda aka samu da laifi. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Cindy Sand ta haɗa asalin rahoton sai Daniel Brown ya haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a ci gaba da kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kodayaushe. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
To a yau za mu fara da saƙon Ahmad Manaja daga Bauchi a unguwar Karofin Madaki. Ya ce muryar Amurka ku isar man da saƙon alhini da jaje ga al'ummar ƙasar Birtaniya bisa wannan babban rashi na dattijuwa sarauniya Queen Elizabeth. Da fatan Allah ya bada haƙurin jura wannan babban rashi na dattijuwa mutuniyar kirki. Sai kuma sako na gaba daga Shehu Adamu Rajau. Yace idan muka dubi yadda sarauniyar Ingila Queen Elizabeth take ma'abociyar son zaman lafiya, za mu iya cewa rashinta rashi ne na duniya baki daya. A saboda haka muna ta yi daukacin al'ummar duniya baki daya alhinin wannan rashi. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce ta ce salon VOA Hausa. Muna miƙa saƙon taya jimami zuwa ga ilahiran al'ummar ƙasar Birtaniya da ma duniya baki ɗaya a bisa mutuwar sarauniya Elizabeth. Da fatan Allah ya bada ikon jura wannan babban rashi. Saƙo daga Namaira Umar Makera da Yahaya Danno Azari. Shi ma Hassan Dogon Faci ba tsare daga jihar Katsina cewa yayi salon VOA Hausa. Muna taya al'ummar ƙasar Ingila juyayen mutuwar sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu wadda ta rasu bayan kwashe shekaru sama da 60 a bisa kujerar sarauta. Da fatan sarakunan gargajiya da na siyasa za su yi koyi da kyawawan halayenta. Daga ƙarshe ina yi wa ƙasar mu Najeriya addu'ar samun zaman lafiya mai ɗorewa. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi salon VOA Hausa. Don Allah ku bani dama in yi kira ga 'yan uwana matasan Najeriya. Musamman masu kada kuri'a da cewa ya kamata idan zaben 2023 ya zo mu dubi girman Allah mu zabo shugabanni na gari da za su ceto kasar nan daga halin da take ciki a yanzu, domin idan muka yi hakan to mu ne za mu amfana da wannan. Amma matakan muka bi son zukatanmu ta hanyar sayar da kuri'unmu to tabbas za mu gane kuskuren mu a gaba. Da fatan Allah ya zaba mana shugabanni na gari masu kishi da tausayin al'umma. Sako daga baban gida IBB Giyawa daga jihar Sokoto.
To ga labaran duniya a takaice.
To Mahmud a takaice, a yau Juma'a Sarki Charles na uku na Birtaniya yake komawa London daga gidan sarauta na Balmoral a Scotland, inda mahaifiyarsa sarauniya Elizabeth ta rasu a jiya Alhamis. Charles mai shekaru 73 kuma sarki mafi tsufa da zai hauka gaban mulki yana shirin gabatar da jawabi ta talabijin ga al'umman kasar a yau Juma'a ta jimami jawabinsa na farko a matsayin shugaban kasa. An kuma shirya a yau Juma'a sarkin zai yi ganawar farko da Prime Minister Liz Truss a fadar Buckingham. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na wuni cewa shi da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a wata ziyarar bazata da suka kai a jiya Alhamis a birnin Kyiv.
To masu sauraro da aka makawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi zamu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin shi babu Yakubu Mukiri da ya ta ni gabatarwa da kuma Daniel Brown da ya hada mana shirin sai injinin mu Mr. Chan. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu sai kuma kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe nan tafi.